sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 11 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da iyalan fasinjojin jirgin kasa da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su. Kamar yadda aka sani da a arewacin Najeriya ba kasafai ake samun mata Hausawa suna shiga aikin soja ba saboda dalilan al'adu. To sai dai duk da kalubalen al'adun, Hajara Bashir ta shiga aikin sojin sama kuma har ta kai ga matsayin wing commando. Muna dauke da karin bayani. Muna kuma dauke da rahoto na musamman tare da Zainab Babaji. Baya ga haka kuma muna tafa da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruk Sanyinna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma labaran duniyar. Wani harin kunar bakin wake da aka kai yau Alhamis a wata cibiyar koyar da addini a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ya kashe wani sananin malamin Taliban da ya fice kan kalaman suka ga mayakan kungiyar IS. Mai magana da yawun kungiyar Taliban mai mulki ya tabbatar da kisan Sheikh Rahimullah Haqqani a wani abu da ya kira mummunan harin makiya. Bilal Karimi a shafinsa na Twitter ya bayyana malamin da aka kashe a matsayin babban masanin ilimi na kasar. Rahotanni sun ce dan kunar bakin waken wanda ya rasa kafarsa a can baya ya tada bama-bamai da aka boye su a cikin kafar roba da aka yi masa. Mahukuntan Taliban sun ce ana gudanar da bincike akan harin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na ci gaba da ziyarar aiki a kasar Rwanda, wuri na ƙarshe na rangadin wasu ƙasashen nahiyar Afirka domin bayyana sabon ƙudurin Washington na ɗaukar ƙasashen yankin Sahara na Afirka zama abokan hulɗa na bai ɗaya. Blinken ya ziyarci Rwanda a daidai sa'ar da yankin yake cikin mawuyacin hali, yayin da ƙaramar ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka take fama da saɓani da babbar maƙwabciyarta a ƙasar Congo, bisa zargin cewa gwamnatocin ƙasashen biyu na marawa 'yan tawayen da ke ƙalubalantar junansu baya. A wani taron tattaunawa da shugaban Rwanda Paul Kagame a yau Alhamis, Blinken ya taɓo batun ƙoƙarin kashe wutar rikici a tsakanin ƙasashen biyu. Rwanda dai ta yi watsi da wani sabon rahoton ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa suna da ƙwaƙwaran shaidar cewa dakarun ƙasar ta Rwanda suna gudanar da ayyuka a gabashin Congo domin ƙarfafawa rundunar 'yan tawayen M23. Wasu hotunan tauraron ɗan adam da aka fitar a yau Alhamis sun nuna mummunar barna da rusau a wani sansanin sojin Rasha da ke Crimea sakamakon wani hari da aka kai a yankin a kwanakin baya, wanda ke nuna cewa ta UKIP tana da ƙarfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma kan iya sauya fasalin yakin. Hotunan da wani kamfanin tauraron ɗan adam mai zaman kansa wato Planet Labs ya fitar sun nuna wasu manyan ramuka uku kusa da juna da aka yi yakinin cewa sun afka kan gine-gine a sansanin sojin saman Rasha na Saki. Sansanin da ke gabar tekun kudu maso yammacin Crimea ya fuskanci mummunar barna, inda ake iya gano gawarwakin jiragen yaki akalla 8 da suka kone kurmus a sansanin. Rasha ta musanta kone jiragenta, inda ta ce fashewar da aka gani a sansanin a ranar Talata wani hatsari ne ya faru. Ukraine bata fito fili ta dauki alhakin kai harin ba, haka kuma bata bayyana yadda aka kaddamar da shi ba. Mayakan sa kai sun kai wani farmaki kan wani shingen binciken sojin India da ke yankin Kashmir da ake takaddama a kan sa a yau Alhamis, inda suka kashe sojoji uku a yayin da kuma mahara biyu suka rasa ransu a musayar wuta da ta biyo baya, a daidai lokacin da aka karfafa matakan tsaro gabanin bikin ranar samun yancin kasar ta India. Wani jami'in soji ya fadawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kai harin a yankin Rajouri da shi ne kadai yake da rinjayen musulmai a India da sanyin safiya, haka kuma nan take jami'an tsaro suka karaɗe zagayen shingen tare da tsananta bincike. An kashe soja uku an kuma jikkata wasu biyu, sai dai kuma sojojin sun mai da martani har suka kashe mayaka biyu, inji jami'in wanda ya nemi a saka sunansa saboda bai da izinin magana da kafafen watsa labarai. Riba mai yawan gaske ta mai da iskar gas ce ke ci gaba da kurara da kuma karuwa ga gwamnatin mulkin soji ta Myanmar, shekara ɗaya da rabi na yunkuri mai tattare da zubar da jini na tunkarar turjiyar jama'a duk fadin kasar kan juyin mulkin watan Fabrairun shekara ta 2021 a cewar 'yan adawa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Ana kuma samun ƙaruwar yawan 'yan majalisar dokokin Amurka da ke ci gaba da kiraye-kiraye ga Washington da ta taimaka wajen rage yawan kudaden shiga tare da zimmar karantawa sojojin damar samun dalar Amurka da suke amfani da ita wajen sayan makamai. Ga gwamnatin ta mulkin soji, damar samun kudaden kasashen waje na da muhimmancin gaske, inji Ben Hardman, mashawarci kan lamuran tsare-tsare da shari'a na kungiyar Upright International, wata kungiyar fafutuka da ke nazarin bangaren makamashin kasar da ke da mazauninta a Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da iyalan fasinjojin jirgin kasa da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su. Ga wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa da cikakken rahoto.
I have been informed that at last count, there remain about 31 people in the hands of the kidnappers.
Shugaba Buhari ya ce, ina da bayani cewar daga baya-bayan nan, mutane 31 ne ke hannun 'yan ta'addan nan. Kuma muna nan muna ɗauka duk matakin da ya kamata domin tabbatar da cewa saura 31 ɗin nan sun kubuta daga hannun 'yan ta'adda.
In captivity, this option has indeed been considered.
Da yake kuma ƙara baiwa iyalin ƙarfin gwiwa, ya ba su tabbacin cewa suna sane, cewa waɗannan matsalolin suna da hujja, hankali ya tashi kuma a samu damuwa mai ƙarfin gaske. Amma gwamnati ta yi ta tunanin hanyoyi daban-daban ko dabaru daban-daban ko matakai daban-daban da za a iya ɗauka domin a kubuta da su tun farko. Had da amfani da ƙarfi ko kuma hikimomi na zamani, wanda gwamnatin da ta yi lissafi a ƙarshe ta ga cewa dukkan waɗannan matakan za su iya raunana ko halaka waɗanda ake ƙoƙarin a kubutar da su, shi yasa ya zama tilas a dangane wannan shawara. Ɗaya daga cikin waɗanda ke wakiltar iyalai da 'yan uwan waɗanda suka fada hannun 'yan ta'adda a lokacin da aka kai hari a kan jirgin ƙasar nan a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna, Alhaji Muhammad ya kira ga Shugaba Muhammadu Buhari da ya ga tausayinsu, ya ɗauki duk matakin da ya kamata domin a tabbatar da cewa sauran waɗanda ke hannun 'yan ta'addan nan sun kubata, inda yake cewa,
please and please, we want to see our loved ones because we find ourselves in a critical situation.
Don Allah shugaban ƙasa, muna so mu ga sauran 'yan uwanmu musamman waɗanda ke har yanzu hannun 'yan ta'addan nan. Mu ba mu da kuɗin da 'yan ta'addan suke nema, da haka ne ya zama wajibi mu nemi Shugaba Muhammadu Buhari cewa mun san kana ƙoƙarin ka da ya dace, amma dai ka ƙara, don Allah don Annabi ka sanya ikonka da ƙarfinka wurin tabbatar da cewa sauran waɗanda ke hannu an kubutar da su. A yanzu dai ana sa rai a ga irin matakan da Shugaba Muhammadu Buhari zai ƙara ɗauka domin tabbatar da cewa an sako sauran mutanen nan 31 da ya alkawari cewa zai duk abin da ya kamata a sako su domin su koma gurin iyalansu. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A arewacin Najeriya ba kasafa ake samun mata Hausawa suna shiga aikin soja ba saboda dalilan al'adu. To sai dai duk da kalubalen al'ada, Hajara Bashir ta shiga aikin sojin sama kuma har ta kai ga matsayin wing commodore. Hajara ta kasance mace ta farko a arewacin kasar da ta kai wannan babban matsayi a rundunar sojin sama kafin ta ajiye aiki. Alhassan Bala ya zanta da ita kan kalubale da nasarorin da ta samu a shekarun da ta yi na aikin. Ga yadda hirar ta su ta kasance.
Gaskiya kan akwai matsala da yawa, saboda mun ta yawo, mun yi yawo duka shiyar arewa, muka je muka sassami su manya-manyan shugabanni, har da su sarakuna da su limaman masallatai, don su jawo hankalin iyayen yara cewa ya kamata a ce a samu mata. ga baki ɗaya fa ina jin yanzu ni yanzu na tafi. Yanzu mun sami muna da dai guda biyu. Ɗaya flight lieutenant ce, ɗaya kuma flying officer. To amma kuma ba wani kuma a dai mata. Ni dai kan a gaskiya ban samu matsala ba because babana ne ya bani full support. Ya bani goyon baya sosai yanda ba ka zato. Saboda shi kan dai alhamdulillahi manyan ƴaƴan shi mata ne. So kuma bai taɓa discouraging ɗin kawai yau ka fito kana neman kai wani abun ba. Ya ce maka a'a. Zai baka goyon baya daidai gwargwado yanda ya kamata. So a gaskiya matsalar iyaye ya kamata su dinga bawa ƴaƴansu support a komai suke so goyon baya a komai za su yi. Saboda shi ne zai sa ka sa zuciyarka a cikin aiki. Dan yanzu inda mahaifina ya ce ma aiki je ki yi teaching. Ba lalle ne ba da full abubuwa na a ciki ba. Tunda ba ni da sha'awar yi. Amma wannan da yake bai ma san hawa bai san sauka ba ni na gani na ce ina so. Na shiga kuma na ji daɗi har na gama aiki har na kawo yanzu. So alhamdulillah.
Shin a yayin aikinki a harkar sojan sama, kin taɓa fuskantar wani ƙalubale ko a turance challenges saboda kasancewarki daga arewacin Najeriya kuma musulma?
Gaskiya ni dai lokacin da na shiga, a gaskiya. Ba gaskiya ban yi fesin wani challenge ba. Saboda a lokacin ka san ana neman 'yan Kano mata sosai ake taririta mu a lokacin don kada mu gudu. To amma da yake dama mun riga mun yi niyya cewa za mu zauna mu yi. So kawai duk komai. So ko ina muka je? Sai a ce a ku daga ina? Daga Kano lokacin ce eh daga Kano. Ina hijab din naku? Ce ai aikin soja ba a sa hijab. Dai ayi wasa ayi dariya a wuce. Amma a gaskiya ni dai bashari ban samu wani challenge ba. Amma kuma maybe ko na bayana dan sun zo suna gaggaya min abubuwan da suke fuskanta, ni kuma in gaya musu in ce abin mu dama an san aikin soja discipline ne. Dole ne ka bi na gabanka. Duk abin da aka ce kawai ka ce yasa. Da daɗi ba daɗi yasa. So na dai babba su shawara abin da ya kamata su yi.
Wing Commodore Hajara Bashir kenan a hirarsu da Alhassan Bala. Yanzu kuma ga Zainab Babaji dauke da rahoto na musamman.
Gidauniyar tallafawa yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ta ayyana Najeriya a matsayin kasar da ke kan gaba a cikin kasashen duniya da yara miliyan 10,500 ba sa makaranta. Hasashen na nuni da cewa kashi 1/3 na yara a Najeriya ba sa zuwa makaranta. Matsalolin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya sun ƙara ta'azzara rashin sukunin samar wa yara ilimin boko. Kan haka ne gwamnatin tarayya ta fito da wani shiri wanda zai tallafa wa yaran da ke cikin haɗari mai laƙabin At Risk Children Program. Jihar Nasarawa ta shiga cikin jihohi 9 da suka amince shiga shirin ta hanyar tallafa wa almajirai fiye da 30,000 da ke jihar a tsangayi fiye da 1,100 a jihar. Hajiya Zainab Magaji ita ce jami'ar gudanarwa na shirin ilimi da harsuna biyu wato bilingual education da tallafin daular Larabawa don taimakawa yara da ke tallace-tallace da gararan ba a tituna.
To wannan tallafin da ya zo daga Islamic Development Bank suka maida shi kamar akan tsari ne ta ilimi ana ce da shi bilingual education project. Shi bilingual nan shi ne a samu harshe biyu mai karfi wanda bawan Allah nan ko kuma shi ɗalibin zai iya yi zanto da shi wanda zai iya ba shi dama ya kasance a kowace ƙasa da in Allah ya kai shi. Su yaran da muke magana da suke kan hanya suna da yawa amma namu tabarun yana kan 'yan almajiri waɗanda muka san su ba jahilai ba ce kuma ba suna aiki akan rashin sani ba ne sai dai suna neman ingantawa.
Wato kamar za a dinga koya ma yara harsuna daban-daban ta yadda za su fahimci karatun ne ko kuma me yake nufi?
Haka ya kamata. In ko za a yi haka suna neman abubuwa mai dama kamar access inda ma za a zauna. Ke kin san makarantar tsangaya yawanci ana kai yara inda za a killace su a tsangaya to sai muka ga aka ba su gini mai inganta zai bunkansa. sannan kuma a zaman su din suna karatu so suna yin da harshe daya yanzu aka kara musu harshe daya biyu ga turanci ga larabci which is the language of the Quran kinga zai taimaka musu su zama accepted all over the world kar su gama zaki ga mahaddacin Qur'ani kuma zai zo yana yanka farshe yana said aya in yana da certificate kuma yana iya communication zai iya zauna kowane fadin kasa to wannan tallafin zai gina musu gidajen kwana da makaranta da kaya ta makaranta da kuma instructional material kan da zai inganta karatu malaman kuma za su samu kwasa-kwasai a kaman da kika yi magana koyarwa dole za su samu malaman da suka karanci a larabci malaman da suka karanci a turanci sannan kuma malaman su ta tsangaya so abubuwa uku zai gudana a wannan makarantar al'adan su ba za a kare ba sai dai a kare inganta wannan karatun aya da nake faɗa miki Nigeria ta kawo wannan project jihar tara sun shiga a cikin jihar tara Nasarawa state muna ɗaya daga cikin shi a cikin Nasarawa state kuma mun samu makarantun nan guda uku aka killace shi kowane senatorial zanta Nasarawa state muna da ɗaya
shirin na buƙatar samun haɗin kai da alarammomi da ke koyar da waɗannan almajirai Magatakardar kungiyar cibiyar hadda ta ƙasa reshen jihar Nasarawa Gwani Umar Shuaibu Shalele yace suna kan nazari don fahimtar yadda shirin zai gudana
mun yi farin ciki da shi muna kuma maraba da karban wannan zuwan wannan abu kuma insha Allah za mu iya kokarinmu mu ga mun bada namu gudumawan a cikin wannan tafiya insha Allah
kana ganin kaman wannan shiri zai taimaka ma su waɗannan yara almajirai tunda wani lokaci akan zargi ku malamai ko kuma ku alaramomin nan da sanya su akan titi suna gararan ba kawai ba tare da la'akari da wayansu batutuwa na ilimi musamman a ce na zamani na waɗannan yaran ba
tabbas wannan abu no doubt zai taimaka mana kuma zamu bada haɗin kai matakan shaudodi sun cika wanda ya kamata a ce mu hada kai tare mu tafi tare to gaskiya muna maraba da wannan tafiya kuma wannan abu mu zai taimakawa wannan abu mu zai taimakawa zan zai hana yaran mu wannan garan ba da suke ta yi a layi
shi magwani Kabiru Dahiru dake da tsangaya a millionaire quarters a garin lafiya yace shi dai tsangayar sa ta amince da tsari na gudanar da karatun alkur'ani da na zamani
kaman ni tsangaya ta karbi wannan shiri 100% kuma muna ta yaki da wannan ba su gane ba muna so su ma su gane dan a zo a rungumi wannan tafiya a tsaftace tafiyar nan saboda mu ma mu almajiran ba mu san baran ai ba mu so mu ga yaro akan titi yana yawon ai amma gwamnati ta dauki hannunta na dama ta saka a ciki to kin ga za mu samu saukin wannan tsangwama da ake mana ayi lefi a ce almajiri ayi wannan a ce almajiri kaya gage a ce almajiri har wani ma zai je gidan radio yana fadan cewa mu almajirai ba mu da tsabta ba a damu da ba a kashe mana kuɗi ba kuma mu ma ƙasar mu ne nan Najeriya saboda haka mun rungumi wannan tsari na gwamnati 100% kuma wannan bai ma da haɗin kai ma muna jawo ra'ayin sa ya zo ya ba gwamnati haɗin kai dan a koyar da wannan karatu boko zamani Qur'ani
yayin da gwamnatin ke kokarin kwadaitar da almajirai su shiga shirin samun karatun zamani da na addini shi ko Gwani Usman Gwani yace ya sauke alkur'ani kuma ya yi karatun boko har zuwa digiri na biyu
bayan na gama kur'ani na wani zauna shekara kusan 20 na darasu daga baya sai naga cewa ba mai na fi dace da ni kai da tun lalan gana hada abu guda biyu saboda ba zai yi ido daya da mai ido biyu kallon su da hanginin sa su izo daya ba wannan shine siyasa ni kadai bisa ra'ayi na kuma ba ta da wani ya maza mun ba sai ga ka tan koma nayi na kuma nayi adult class na kuma nayi graduate har na kuma nayi diploma na kuma nayi degree ina kuma second degree wato masters kenan wanda dabadun wannan dalilin sa ina ban da ga masters nawa kuma aburi ina gama sake neman admission na PhD wannan kaga ba kalmin cigaba ne ba
wayansu iyaye har yanzu ba su amince da irin a hada karatun alkur'ani da na boko ba
to alhamdulillah wannan abun kaman kuna taimake mu ne don ba alheri a ce kana kokarin ka a ce kuma gwamnati ko su kungiya su ga sun ga ya kamata su taimake ka na wannan abin da zai zama kai kanka ci gaba na gare ka wannan program ba alfahari ne gare mu wallahi I really appreciate da wannan alheri da aka zo da shi kuma muna muku fatan ku da ku kaza kuna kai kuna Allah saka ku da alheri
Kwamishinan ma'aikatar mata a jihar Nasarawa Hajiya Aishatu Rufai Ibrahim ta ce sun gudanar da taro na masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan yadda shirin zai gudana a jihar.
Mun duba mun ga cewa almajirai sun yi yawa a jihar Nasarawa. Almajiran nan kuma yawanci ma ba namu yaran bane zuwa suka yi. To da kuma na kowa ne. Shi mai girma gwamno ya ga cewa yaran nan ba za a bar su tashi haka ba. Yaro ne ya tashi bai da sana'a kuma bai yi karatu ba to nan gaba zai iya zama wani abu, za su iya shiga wani hali da sauransu. So da muka ga wannan shirye-shiryen da aka fara yi a federal government, gwamnatin tarayya ta kirkiro da shi, sai ya ce to mu ma jihar Nasarawa ya kamata mu shiga mu ga cewa mun amfana. Wayannan yaran ko almajirai ne ko kuma wasu ne da iyayensu basu sa su a makaranta ba, wasu talauci ne, wasu kuma haka ne basu damu da makarantan ba. To ya kamata a ga cewa an ja su, a ga cewa sun yi karatu, masu koyon sana'a kuma kaman matasan, a ga cewa sun koyi sana'a, sun dan samu dan ilimin karanta, za su iya karanta abu, za su iya kirge-kirge da sauransu.
To a shekaru kaman biyu da suka wuce a kusan duk fadin Najeriya an maida almajirai waɗansu a gurarensu. Na zo nan nayi na nemi bayanai musamman daga makarantun tsangaya ta yadda za a hada irin wayannan almajirai da karatu irin na boko, ta yadda za su samu ilimi na zamani da kuma na addini. Yaya lamarin yake zuwa yanzu?
Eh to lamarin dai shine cewa wannan program din da muke da shi da aka kirkiro din nan, in kika duba kika gani a nan da muna tare da malaman sangayen suna nan, suna cikin mutanen da aka kira. To za mu tattauna da su kwanakin baya ma mun bi makarantun, mun duba mun gansu mun tattauna da su. Wannan shirye-shiryen da ake yi din, mun zaɓi wasu makarantun sangaya da za su zama su ne center na wannan shirin. Za a je za a koyar da su karatu, za a koyar da su sana'o'i. Su kansu malaman a wannan shirin su ma akwai nasu fannin, don malaman ma za a duba a ga sana'o'in da suke yi, a dan ƙara musu jari ko a ba su wani abu da zai zamana cewa suna nasu sana'o'in. Kin ga ba za su sa ido akan abubuwan da yaran suke yi ba, don maganar cewa mutum ne zai kawo yara karatu, yaran nan za a tura su je su yi bara tukun su kawo abu. To kin ga in shi ma malamin ya samu abun yi, kin ga duk wayannan abubuwan za su ragu, kuma yaran ma za su zauna su yi karatu kamar adda ya kamata. So shirye-shiryen na dukun da yaran ne da malaman ne, in ma masu talla ne za mu dauka su, yara masu tallan su yi karatu, su ma iyayensu za a tallafa musu.
Kwamishinan ma'aikatar mata a jihar Nasarawa kenan, Hajiya Aishatu Rufai Ibrahim. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji daga rahoto na musamman, kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Mai saurari, assalamu alaikum, da fatan kana cikin koshin lafiya. Bayan haka takaitattun labarin namu na wannan mako zai ta'allaka ne kacokan kan batun wasannin motsa jiki na kasashen rainon Ingila a shekarar 2022 da aka gudanar a birnin Birmingham na kasar Ingila. Za mu duba irin rawar da kasashen da suka shiga gasar wasannin suka taka, musamman kasar Najeriya. A bayan karkare wasannin ne a ranar Litinin 8 ga watan Agustan shekarar 2022, kasar Najeriya ta zo na 7, inda ta sami yawan lambobi guda 35 da suka hada da zinare guda 12, azurfa guda 9, sai kuma tagulla guda 14. Kan wannan batu ne na tuntubi Dauda Muhammad Chiroma, mai fashin bakin al'amuran wasanni da ya tsokaci kan irin rawar da tawagar da 'yan Najeriya suka taka a birnin Birmingham.
Ito wani labarin tsokaci a wannan gasa rawan da Najeriya ta taka, wasu suna cewa Najeriya ta yi matukan kokari wadda abin ne wadda ya kamata a yaba mata. Wasu kuma na kallo cewa idan aka bi tarihi wannan kuma wato sakamakon da Najeriya ta samu kanta a cikin mafi muni ne a tarihin Najeriya. Dalilansu daban-daban guda biyu. Na farko, ganin cewa Najeriya tana da wato dimbin mutane miliyan 208, to ya kamata a ce Najeriya ma ta yi kokari fiye da yadda ake tunani a nasu hasashe kenan. Wasu kuma na kallon cewa ya kamata a ce yanzu haka Najeriya da kuma yanda ake sanin ta da kuma wasanni a Afirka, ya kamata a ce Najeriya ta yi rawan gani a cikin wannan wasa, hasashen su kenan. To idan an dawo fannin wasa, shin Najeriya masanan wasanni daban-daban, shin Najeriya ta yi kokari? Za a iya cewa Najeriya a yanzu haka da kuma yawancin abubuwan da suke faruwa sun wanda suka yi kokarin nan kuma in ka duba ma mata ne gaba daya suka samu zinare a cikin wannan harka. To shin Najeriya ta yi kokari sai mu ce a'a, Najeriya bata yi kokari ba, me dalilin da yasa Najeriya bata taka rawan da kamata a ce Najeriya ta taka? Na farko, ka gan kayan wasanni a nan Najeriya, wayannan kayan wasanni nan gaba daya babu su, gaba daya sun lalace. Cibiyoyin da suka horar da wasanni yanzu gaba daya babu. A baya da gasan motsa jiki na duniya, wato Olympics, ina Najeriya take samun wanda suke zuwa su mata wakilci a wannan gasa? Ka gan da akwai police game, akwai armed force games, akwai wasannin motsa jiki na kasa baki daya. To yawanci wanda suke wasan dambin zamani a police games ake samun su, wanda suke wasan daga nauyi a wayannan police games ake samun su. Yanzu karan kanka ba za ka iya gaya mun shekaran da aka yi wasan police games na yan sanda a kasan nan, ka manta da shi? To kagan duk wayannan an samu koma baya. To yanda yan siyasa suka shigo ciki, yanzu ba a mutunta yan wasa, ba a mutunta yan wasa, suka yi amfani da yan wasa ne don su ci ma kansu muradin da suka kafa wa kansu, kuma yawancinsu hankalinsu ya fi karkata ne akan kwallo. Saboda haka sai a lokaci guda ko National Sports Festival ko me, in an saka kuɗi akwai wanda suke samun wannan kuɗi, yan wasan karan kansu ba su da shi. So saboda haka yawancin wanda ka gansu sun samu nasara nan ba fa Najeriya suke ba fa, a kasashen waje ne wanda duk wannan harka suna da shi. Wasu sun tafi makaranta aka ba su, sannan kuma aka ce ku ta gudu makaranta har suka samu dama suke wakiltar Najeriya, yawancin su da suka tafi. So kaga matsalan kenan, inda Najeriya yanzu take yi kokari shine a wasan na kasasu domin suna nan a Najeriya. kuma yawanci a wannan in aka je irin wayannan wasanni, Najeriya take yin abin a zo a gani, domin karan kansu suna da kungiya ne wanda su da kansu suke kula da inda suke yin abubuwan su, ba wai gwamnatin Najeriya ba, su ya kansu ne suka nemi ma kansu tsira.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wani harin kunar bakin wake da aka kai yau Alhamis a wata cibiyar koyar da addini a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ya kashe wani sanannen malamin Taliban da ya fice kan kalaman suka game da kan kungiyar IS. Mai magana da yawun kungiyar Taliban mai mulki ya tabbatar da kisan Sheikh Rahimullah Haqqani a wani abu da ya kira mummunan harin makiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na ci gaba da ziyarar aiki a kasar Rwanda, wuri na ƙarshe na rangadin wasu ƙasashen nahiyar Afirka da yake yi domin bayyana sabon ƙudurin Washington na ɗaukar ƙasashen yankin Sahara na Afirka zama abokan hulɗa na bai ɗaya. Hotunan tauraron ɗan adam da aka fitar a yau Alhamis sun nuna mummunar ɓarna da rusau a wani sansanin sojin Rasha da ke Crimea sakamakon wani hari da aka kai 'yan kwanakin baya, wanda ke nuna cewa ta UKIP tana da ƙarfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma kan iya sauya fasalin yaƙin. Hotunan da wani kamfanin tauraron ɗan adam mai zaman kansa wato Planet Labs ya fitar sun nuna wasu manyan ramuka uku kusa da juna da aka yi yaƙinin cewa sun afka kan gine-gine a sansanin sojin saman Rasha na Saki. Mayakan sa kai sun kai farmaki kan wani shingen binciken sojin Indiya da ke yankin Kashmir da ake takaddama a kansa a yau Alhamis, inda suka kashe sojoji uku a yayin da kuma mahara biyu suka rasa ransu a musayar wuta da ta biyo baya, a daidai lokacin da ake karfafa matakan tsaro gabanin bikin ranar samun yancin kan kasar ta Indiya.
To masu sauraro, baki dai abin da ya sawwaka kenan a ranar, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Elgresham wadda ta hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu Sidrak, ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar, nake ce da ku mu kwana lafiya.